أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. insha Allah za mu fassara suratul humaza sura ta 104. Bismillah, karanta mana suran gaba dayanta.
Bismillahir Rahmanir Rahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما قوة سورة لكتك القرآن إتما ون سورة سورة الهمزة أقويسا قنين مسمى da take kunsa daga Allah zuwa ga bayinsa. Saƙonni da suke cikin wannan sura suna da yawa, wanda ke zama wajibi kowane musulmi ya san su. Amma muhimmai saƙonni bakwai ne, koko mu ce abubuwa guda bakwai ita wannan sura take karantar da mu. Da farko, suran tana jan hankalin musulmai, tana gargadin musulmai game da wata ɗabi'a guda da ita ce gulma. Don haka yasa aka yi masuran suna Suratul Humaza. Allah madaukaki ya ce wailul li kulli humazatil lumaza. Da farko, menene kalma ta wailun take fassarawa? Malamai na tafsiri suna cewa kalmar wailun kalma ce wadda take daukan halaka, kamar yadda Ibn al-Athir ya fassara a cikin littafin sa An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal Athar. Yace al-wailu al-huznu wal-halaku wal-mashaqqatu min al-azabi. Duk inda kalmar wailun tazo da larabci, ma'ananta shine baƙin ciki da halaka da kuma tsananin wahala na azaba. Abin lura shi ne Allah maɗaukaki ya fara wannan sura da ita wannan kalma ta wailun, wanda kalma ce da take nuna lalacewa da taɓewa da halaka da shiga masifa duniya da lahira. A cikin Ƙur'ani Allah madaukaki ya ambaci wannan kalma ta wailun sau 27, kuma duk inda ya faɗi wannan kalma ta wailun za ka samu mutanen banza ne ake magana a kansu. Alal misali, da Allah madaukaki ya tashi magana a kan Yahudawa, sai ya kawo kalma ta wailun a suratul baqara, yace fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim.
Fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
الله مدوكي يتشي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Yahudawa su suke rubuta littafi da hannayensu, sannan su ce wannan littafin daga Allah yake. Allah ya ce to, wailun ya tabbata ga waɗannan mutane da suke rubuta littafi da hannayensu, sannan su ce Allah shi ya rubuta wannan littafin. Suna yin haka domin su sai da littafin su samu ɗan kuɗi kaɗan. Liyashtaru bihi tsamanan ƙalila, Allah ya ce fa wailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksubun. Kalmar wailun ta tabbata a kansu saboda abin da hannayensu suka rubuta, kuma kalmar wailun ta tabbata a kansu saboda abin da suka samu na wannan tijara, bi ma'ana na wannan sana'a da suke yi. Kun ga da Allah ya kawo kalmar wailun, bai siffanta wasu mutane da ita ba illa mutanen banza. Waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu su yi ƙarya su ce littafi na Allah shi ya saukar. Su ma kafirai, Allah ya siffanta su da kalmar wailun a suratu Ibrahim. Daga farkon kalma Allah ya ce alif lam ra.
Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
فرقم سورة إبراهيم الله مدفك يتي ألف لام را كتاب أنزلناه إليك وأن للتاف القرآن من سوك الدشين إليك يا كي محمد sallallahu alaihi wa sallam. Mun saukar ma da Qur'ani litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, saboda ka fitar da mutane daga duhai na kafirci zuwa ga haske na imani. Bi izni rabbihim, da izinin ubangijinsu. Ila siratil azizil hamid, zuwa ga tafarkin Allah mabuwayi abin yabo. Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, tafarkin Allah wanda duk abin da ke cikin samai nasa ne, haka ma abin da ke cikin ƙasa nasa ne. Sai Allah ya ce wa wailun lil kafirin min adabin shadid, kalmar wailun ta tabbata ga kafirai dangane da wata azaba mai tsanani da Allah ya musu tanadi. So waɗannan Allah ya ce alladhina yastahibuna al hayata ad-dunya ala al akhirah, waɗanda suke fifita rayuwar duniya a bisa lahira. Wa yasudduna an sabilillahi, suna hana mutane bin hanyar Allah. Wa yabghuna ha'iwajan, suna ƙoƙari su ga cewa hanyar Allah ɗin nan ta karkace. Ula'ika fi dalalin ba'id, Allah ya ce waɗannan suna cikin ɓata wanda yake mai nisa daga gaskiya. To kun ga Allah ya siffanta waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu su ce Allah shi ya rubuta, ya kawo kalmar wailun. Kafirai, Allah ya jingina kalmar wailun gare su. Mai ƙarya ma a cikin Qur'ani Allah ya jingina shi da kalmar wailun a suratul Jafiya. Allah ya ce wailun likulli affakin asim,
wailun likulli affakin asim يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
سورة الجاثية الله مدوككي يتي ويل لكل أفاك أثيم, كلمر ويل تاتبت قدوا ميقاق كريا ميتار ليفي. دوان ميقريا ويل ياتبت أكنسا. Yasma'u ayati Allah, yana jin ayoyin Allah. Tutla alaihi, ana karanta masa, ana gaya masa kaza ba kyau, kaza ba kyau. Thumma yusirru mustakbiran, amma sai ya ci gaba yana mai girman kai, ya ci gaba da miyagun ayyukansa. ka Allah ya sama ha kamar bai taba jin wa'azin ba. Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim, ka masa albishir da wata azaba mai radadi. Mushrikai a cikin Qur'ani suratul Fussilat su ma Allah ya siffanta su da kalmar wailun, wata aya da yake cewa fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailul lil mushrikin. Wanda baya zikirin Allah a suratul Zumar Allah madaukaki ya siffanta shi da kalmar wailun, yace fa wailul lil qasiyati qulubuhum an zikrillah. Mutumin da baya zikiri, wanda baya karanta Qur'ani, baya zikirin Allah, Allah ya siffanta shi da cewa zuciyarsa ta ke kashe. Don haka fa wailul lil qasiyati qulubuhum an zikrillah. Az-zalimai suma Allah ya jingina musu kalmar wailun a suratul Zukhruf, yace fa wailul lil ladina zalamu min adhabi yawmin alim. Mutumin da za a yi masa wa'azi ya ce ƙarya ne, shi ma Allah ya siffanta shi da kalmar wailun a suratul Mursalat, yace wailun yawma idhil lil mukazzibin. Dan kasuwa da yake cutan mutane ta wajen awu ya rage mudu, shi ma Allah ya jingina masa kalmar wailun, Allah ya ce wailul lil mutaffifin. Mutumin da ke sakaci baya sallah kan lokaci, shi ma Allah ya jingina masa kalmar wailun, yace fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. To abin lura shine, duk inda kaga kalmar wailun a gurare 27 din nan cikin Qur'ani, zaka ga mutanen banza ne Allah yake magana akan su. Na biyu, ƙarshen maganan zaka ji an ce an yi musu tanadin wata azaba mai girma, ko a ce mai tsanani, ko a ce mai radadi, ko a ce azabar wulakanci. Don haka malaman tafsiri kaf magabatan kwarai suna cewa kalmar wailun kalma ce da take nuna tabewa da lalacewa nan duniya, kuma da shiga azaba a ranar tashin kiyama. Don Allah musa lura da kyau, Allah madaukaki da ya fara magana a cikin wannan sura sai ya ce wailul li kulli humazatil lumaza, magulmaci shi ma wailun ya tabbata a kansa, taɓewa, lalacewa, halaka da bakin ciki da masifa ta duniya da lahira ta tabbata akan magulmaci. Kun ga kenan, gulma tana da wani babban matsayi a cikin babi na tsawatarwa a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da dama mutane sun yi sake, Allah ka sa mu cika da imani, wannan abu yana da ban tsoro. Akwai wani hadisi wanda ke cikin littafin Abu Dawud Kitabul Malahim, hadisi na 4342, hadisin Abdullah ibn Amr wanda yana cikin littafin Ibn Majah, hadisi na 3957. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ushiku an ya'ti zamanun yugarbilu fihi an-nasu garbalatan tabqa husalatun minan nasi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai tsammani wani zamani zai zo nan gaba wanda Allah madaukaki zai dauki wata rariya, zai tankada mutane, abinda zai saura kawai, mutanen kwarai sun tafi, babu abinda zai rage sai tsakin banza, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace akwai zamani da zai taho, ushiku an ya'tiya zamanun yugarbilu fihi an-nasu garbalatan tabqa husalatun minan nas. Zamani zai taho wanda Allah zai dauki wata rariya, zai tankada mutanen kwarai kam za su kare, abinda zai saura shine tsaki na mutanen banza. Allah ka saba mu bane. Wato akwai wasu laifuka da dama waɗanda annabi ya hana su, amma yanzu mutane sun yi ko'o da su. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuka shine gulma. gulma tana cikin miyagun zunubai waɗanda musulunci ya tsawatar mana a kansu. Amma wallahi a yanzu ka iya cewa kowa gidansa akwai, da za ka ɗauki yatsa ka nuna kowa ka ce magulmaci ne, to ba ka yi laifi. Don mutane sun ɗauki gulma ƙaramar wato saɓo na Allah, zunubi ne ƙanƙani a idon mutane. To amma mu kiyaye, gashi Allah ya saukar da sura guda yake cewa wailul likulli humazatil lumaza, bi ma'ana taɓewa ya tabbata ga dukkan magulmaci. Da a ce gulma ƙaramar aiki ne ko ƙaramar laifi ne, da Allah maɗaukaki bai saukar da sura musamman a kanta ba. Ga ma wata aya ta suratul hujurat da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tanibu katsiran minaz zanni.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله inna Allah tawwabur rahim.
Tabbata mun sha jin wa'azi, malamai suna gaya mana cewa gulma bata da kyau. A kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a kawo ayoyin Qur'ani. Misali ita wannan aya ta suratul hujurat, Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, ijtanibu katsiran minaz zanni, ku nisanci mafi yawan zato. Ku nisanci mafi yawan zato, abinda Allah yake nufi ku nisanci zato baki ɗayansa. Kamar yana nuna muku zato kaɗan ne ke zama daidai, kaɗan ɗin ma ba ku san su ba, don haka mafi yawa ku nisance su. Inna ba'dha dhanni ithmun, lallai sashin zato fa zunubi ne. Allah ya ce wala tajassasu, kada ku riƙa leƙen asirin juna. Ku musulmai, kada ku riƙa leƙen asirin juna. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, kada sashin ku su riƙa gulman sashi. Wala yaghtab ba'dukum ba'da al-ghiba, kada sashi su riƙa gulman sashi. Sai Allah ya tambaya ya ce ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, yanzu ɗayan ku yana so a ce ya ci naman ɗan uwansa yana mace, ba ma da rai ba, ɗan uwanka ya mutu, ka ɗauki wuƙa ka yanki namansa ka ci, zai yiwu? Allah ya ce fakarihtumuhu, ku kyamaci gulma, tamfar ka ci naman ɗan uwanka ne bayan ya mutu. Wannan misali ba annabi ne ya yi shi ba, ba wani malami ne ya yi shi ko sahabin annabi ba. Allah da kansa ya bada wannan misali, yana misalta gulma da cin naman mutum bayan ya mutu. Kamar mutum ne ya ɗauki wuƙa ya yanki naman ɗan uwansa, lahma akhihi. Misali a ce ɗan uwanka, uwa ɗaya uba ɗaya ya mutu, ka ɗauki wuƙa ka yanki namansa ka ci, kuma ka ci ɗanye. Allah ya misalta wannan da gulma. Saboda haka malamai suke cewa al-uqubatu ashadd, uqubar da mutum zai samu a kiyama tsananinta ya fi a ce a lahira ɗin an sa ka ci naman ɗan uwanka. Wattaqullaha, ya ce ku kiyaye dokokin Allah, ku ji tsoron Allah. Inna Allaha tawwabur rahim, lallai Allah mai yawan karɓan tuba ne kuma mai yawan jin ƙai ne. Allah ka ji kanmu. Akwai zunubai da dama waɗanda mutane za su yi sake da su kafin duniya ta tashi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu illa ala shirarul khalqi, tashin duniya ba za ta zo ba face akan ashararun mutane. Waɗanda duniya za ta tashi suna da rai mutanen banza ne, inji manzon Allah. Allah ka sa ba ma ciki. Da kaɗan al'ummar annabi za su riƙa halalta haram, sai an waye gari babu haram a wajen musulmi. komai halal ne. Ana cikin tafiya a ce shari'ar musulunci ma haram ne. Ba kwa ganin zamani ya zo? Ba kafiri ba ne, musulmi ne zai fito ka'in da na'in yana faɗa da shari'ar musulunci. Musulmi ne yana sallah sau biyar a rana. Amma zai fito ya ce ma shari'ar musulunci ba ta dace ba a ƙasar nan, domin ƙasa ce wadda ta haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba. To ƙasar ta haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba, aka ce wanda ba musulmi ba shari'ar tana shafansa? Ba ta shafansa, shari'a ta shafi musulmi ne. Amma wallahi da yawa musulmai na nan har yanzu suna faɗa da shari'ar musulunci din nan. Wasu kuma suna hitowa su ce ai shari'ar siyasa ce. Akwai shari'a ta gaskiya, akwai shari'a ta siyasa. Su sun yadda da shari'ar gaskiya, ba su yadda da shari'ar siyasa ba. To wannan ma wata shubha ce ta shaitan. Wannan wata shubha ce ta shaitan, domin komai lalacewan gwamnan da ya ce a yi shari'a ya fi gwamnan da bai ce a yi shari'a ba. Kuma ko da siyasar yake nufi, don mu musulunci an ce mu yi imani da zahiri, mu yadda da zahiri, mu bar baɗi ne ma Allah. Zahiri mutumin da duk ya taho ya ce ka koma ga Qur'ani da hadisi masoyin Allah ne, masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Don haka babu yadda za a yi mu fito mu ce wannan shari'a da yake yi yaudara ce, ƙarya ce, ha'inci ne, kuma siyasa ce. Idan ma yana yi, wannan zuciyarsa shi da Allah. To kun ga kenan alama ce ta tashin kiyama. Ana tafe wani zai halatta haramun, an waye gari yanzu gulma ba ma gani tana cikin miyagun laifuka. Akwai wasu hadisai kamar guda uku da zan karanta mana. Hadisan nan guda uku dukkansu ingantattu ne, babu hadisi mai rauni. Da yawa ma mun sha jin waɗannan hadisai. Hadisi na farko yana Fathul Bari. Ibn Hajar ya kawo hadisin bayan hadisi na 623. Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa game da gulma, hadisin Abu Huraira. Manzon Allah yana cewa man akala lahma akhihi fi dunya, duk mutumin da ya yi gulma ya ci naman ɗan uwansa a nan duniya, ƙuriba lahu yawmal qiyamati, za a kawo masa kwatankwacin ɗan uwansa ɗin a mace a ranar tashin kiyama. Fa yuqalu lahu kul humayyitan, sai a ce mar ka ci wannan nama, kuma namar wato ɗan uwanka wanda ke mace, kama akaltahu hayyan, kamar yanda ka ci namansa a duniya yana dare. Fa yaakuluhu, dole sai ya ci nama. Za a tilasta shi sai ya ci naman ɗan uwansa. Wa yaklahu, yana runtsa fuska, wa yasihu, yana kururuwa, dole sai an tilasta shi ya ci naman ɗan uwansa. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin ka duba Fathul Bari na Ibn Hajar, gaban hadisi na 652. Wannan uquba ce ta mutumin da ya yi gulman ɗan uwansa nan duniya. A ranar tashin kiyama za a tilasta shi sai ya ci naman ɗan uwansa. Kuma ba wai naman ɗan uwansa ɗin ne hakikatan ba, za a halicci wani wanda ke kama da wannan, a kawo gawan a gabansa matacce, a ce sai ya ci nama. Allah ka tsare mu. Hadisi na biyu yana cikin littafin Abu Dawud, hadisin Anas bin Malik. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma urija bi, lokacin da Allah ya dauke ni ya kai ni saman bakwai, kusa annabi yayi Isra'i. To lokacin da yayi mi'raji, Allah ya kai shi wuta, ya ga mutanen da ke cikin wuta da kuma irin azaban da ake musu. Ya kai shi aljanna, ya ga ire-iren mutanen da suke cikin gidan aljanna. Allah ka sa mu na cikin su. Fa annabi da ya dawo yake ba da labari, in ji Anas bin Malik. manzon Allah ya ce marartu bi qaumin lahum azfaru min nuhasin, na wuce wasu mutane suna da faratu na ƙarfe, faratu na ƙarfe, yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, suna yaƙushin fuskokinsu da kirazansu da waɗannan faratu din. Kultu, sai na tambayi mala’ika Jibrilu, na ce masa man ha’ula’i ya Jibril, suwaye waɗannan, waɗannan mutane da ake musu irin wannan azaba? Ƙala, sai mala’ika Jibrilu ya ce ha’ula’i ladina ya’kuluna luhuman nasi wa yaqa’una fi a'radihim, waɗannan su ne mutanen da suke gulman mutane, suna cin naman mutane, suna wulaƙanta jama'a, suna cin mutuncinsu. Azabarsu kenan bayan mutuwa kafin tashin kiyama. Wannan hadisi yana da kyau. Sai hadisi na uku wanda ke cikin Musnad na Imamu Ahmad da kuma Adabul Mufrad na Imamul Bukhari, hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari, hadisun Hasanu. Jabir ya ce kunna ma annabi, mun kasance tare da annabi a garin Madina. Wata rana muna zaune, fahajat rihun muntina, sai muka ji wata iska ta kado, iskar tana da ƙarni, muka ji wani wari mai tsanani kamar wato ƙannin mushe. Kowa ya ji a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faƙala annabiyu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hadhihi rihul ladina yaghtabuna almu'minina, wannan wari da kuka ji ya ku musulmai, wari ne na mutanen da suke gulman masu imani, waɗanda suke gulman musulmai. To ƙarnin su ne kuka ji, ƙarnin wato jikunan su, irin azaban da ake musu a ranar tashin kiyama. Hadisan nan guda uku dukkan su ingantattu ne. Hadisi na farko, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci naman dan uwansa nan duniya, a ranar tashin kiyama za a kawo masa gawan dan uwansa din, bi ma'ana kwatankwacin gawan dan uwansa, yana mace a tilasta shi sai ya ci naman sa. Hadisi na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ya yi mi'iraji ya wuce wasu mutane da faratu na ƙarfe, suna yaƙushin fuskokinsu da kirazansu, da ya tambayi mala'ika Jibrilu, sai ya ce masa ai waɗanda suke gulman mutane ne irin azabar da za a ringa musu kenan a kiyama. Hadisi na uku, Jabir ya ce suna zaune tare da annabi suka ji ƙarni, suka ji wani wari, sai annabi ya ce musu wannan warin waɗanda suke gulman musulmai ne. Malamai suke cewa Allah ya hukunta wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kaddara sahabbai za su ji warin ƴan wuta daga nan duniya, saboda ya zama ishara gare su, su gane cewa gulma tana cikin miyagun zunubai. Don haka suna zaune majalisar manzon Allah, Allah maɗaukaki ya kaɗo iska daga jahannama ta taho da ƙarnin waɗanda suke gulman mutane. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji wannan wari, sannan manzon Allah ya musu bayani ya ce hadhihi rihul ladina yaghtabuna almu'minina, Allah ka tsare mu. Ma hiyal ghiba, to menene gulma, mecece gulma? Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani, ya bada amsa cikin hadisin littafin Muslim da kuma ashabu sunan, hadisin Abu Huraira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atadruna mal ghiba, ko kun san abin da ake cewa gulma? Qalu, sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa su suka fi sanin menene gulma. Kaga dai sun san gulman, amma da shike annabi ne ya tambaya, sai suka ce basu sani ba, domin tayiwu akwai wata fassara ko wani bayani wanda su basu san shi ba, wanda Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi sani. To sai annabi ya ce gulma ita ce zikiruka akhaka bima yakrahuhu, ka ambaci dan uwanka da wata siffa wadda in yana gurin ba zai so ta ba. Ka faɗi wata magana game da ɗan uwanka a bayan shi, wanda da wannan mutumin yana gurin ransa zai ɓaci, hankalinsa zai tashi game da abin da ka faɗa. Wannan shi ake kira gulma, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawala sai wani sahabi ya ce, afara aita in kana fi akhima aqulu ya rasulullah, a bayan idan mutum sai na faɗi wata magana, maganar ba za ta yi masa daɗi ba inda yana gurin, wannan shi ne gulma. Annabi ya ce kwarai. Sai ce to idan abin da na faɗan gaskiya ne fa, misali wannan mutumin yana wani aiki, aikin nan mara kyau, tabbas yana aikata wannan abin, sai na faɗa a bayan idonsa, shin na yi gulma? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, in kana fi akhika ma taqulu faqad gibtahu, idan dai gaskiya ne abin da ka faɗa yana yi, to kai gulma. Wa in lam yakun fihi, idan kuwa baya wannan abin da ka faɗa, ma taqulu faqad buhtahu, wato ya zan kuma kai masa ƙarya kenan. Idan yana wannan abin to kai masa gulma, idan kuwa baya yi to kai mar kage. Dukkansu dai babu dama-dama. Kenan mutum in yana wani aiki mara kyau, idan ka faɗi cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan mutum yana aikata wani abu mara kyau, ka faɗi wannan abin a bayan idonsa kayi gulma, idan kuma baya wannan aikin to kayi masa ƙarya. Da ƙarya da gulma, bi ma'ana da ƙage da gulma, babu wani mai sauƙi. Don haka malamai suka yi ijma'i cewa ita gulma haramun ce, kuma tana cikin manyan zunubai. Babu wani malami da ya kawo sassauci a kai. Gulma tana cikin kaba'ir. Ka duba Fathul Bari da kuma al-Adhkar na Imamun Nawawi, Allah ya ji kansu da rahama. To akwai wani abin lura da malamai suke faɗa, suka ce da gulma da annamimanci, tamfar wane da ƙani, ba safai ake bambanta tsakaninsu ba. Gulma da annamimanci, don haka sau da yawa idan Allah ya ambaci gulma, to yakan haɗa ta da annamimanci, hatta cikin Ƙur'ani. Ibn Hajar bayan ya kawo hadisi na Sahihul Bukhari, hadisi na 656, sai ya yi bayani ya ce, waqtu lifafil gibati wan namima, malamai sun yi saɓani game da abubuwa guda biyu ɗin nan, gulma da kuma annamimanci. Hal huma mutagayiratani aw mutahaddatani, shin gulma da annamimanci abubuwa biyu ne daban-daban ko kuwa abu ɗaya ne? Malaman suna magabata fahimtar su taka su kashi biyu akan wannan abin. Wasu suna cewa da gulma da annamimanci abu ɗaya ne, wasu kuma suna cewa abubuwa ne daban-daban. Sai Ibn Hajar ya ce, arrajihu at-tagayur, amma fahimta wadda take mafi rinjaye, fahimtar ita ce da gulma da annamimanci abubuwa ne daban-daban, bi ma'ana ba abu ɗaya bane. Wa anna bainahuma umuman wa khususan wajhiyan wa dhalika li anna al-ghibata, yace li anna an-namimata, idan ka dauki annamimanci, fassaran annamimanci shine naqlu hali shakhsi li ghairihi ala jihati al-ifsadi li ghairi ridain, ka dauki halin wani mutum ka kai labarin sa ga wani mutum, kaje ka samu wani mutum ka masa bayani game da halin wani mutum, ka faɗi wannan hali saboda ka ɓata wancan, kuma koda abin da ka faɗa ɗin gaskiya ne, in dai ka faɗa ne don ɓatanci ga wancan mutumin, to malamai suna cewa ka yi annamimanci. Sawa'un kana bi ilmihi am bi ghairi ilmihi, shin wannan mutumin ya sani ko bai sani ba? Sai suka ce, wal ghibatu, ita kuwa gulma, zikiruhu fi gibatihi bima la yurdihi, gulma ita ce ka ambaci mutum a bayan idonsa abinda a gabansa ba za ka iya faɗa ba. Ala wato famtazatin namimatu bi qasdil ifsadi wa la yushtaratu dhalika fil ghiba. Bambancin annamimanci da gulmashi ne. Annamimanci kana zuwa ka faɗi laifin mutum ne saboda ka ɓata shi gaban jama'a. Gulma kuwa kana faɗan laifin mutum ne a bayan idonsa ba don ka ɓata shi ba. Don haka ta niyya kaɗai ake gane bambanci tsakanin gulma da annamimanci. Inji Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya ji kansa. Yace wamtazatul ghibatu bi kauniha fi ghaibatil maqul fihi. Ita kuwa gulma ita ce wato ka faɗi laifin mutum a bayan idonsa. Washtaraka fi ma ada zalika. Don haka tsayawa ka bambanta tsakanin gulma da annamimanci wani aiki ne wanda yake sai malamai. Amma abin lura shi ne, idan ka faɗi wani mugun hali na mutum a bayan idonsa saboda ka ɓata wannan mutumin, to ka yi annamimanci. Idan kuwa ba nufinka ka ɓata shi ba ne, ka dai faɗi wannan hali nashi ne, kuma ko da halin mai kyau ne matuƙar, dai wannan mutumin in yana gurin ba zai so abin ba, to ka yi gulmarsa. Kenan bambancin su niyyar batanci ga mutum wato shi ne annamimanci. Ka faɗi abin kuma inda mutumin yana gurin ba zai so ba, ko da wannan abin gaskiya ne, to ka yi gulmansa. Don haka yasa wasu malamai suke cewa da gulma da annamimanci abu guda ne. To mu lura da kyau, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana cewa mutumin da yake annamimanci tun daga kabari ake fara masa azaba. Wanda zai ɗauki magana ko kuwa ya tafi gurin wasu mutane ya faɗa musu wata magana don ya ɓata wani, wanda in ka lura da kyau zaka ga cewa halin da muke ciki a wannan zamani, wato da dama musulmai ba sa tsoron ita wannan siffa ta annamimanci. Musamman zan ba mu misali da siyasa. In ka ɗauki siyasa sai ka ga tsagwaron annamimanci ya fi yawa a cikinta. Da annamimanci da gulma suna cikin siyasa. To ba a cewa kada a yi siyasa, maimakon haka sai a ce jama'a su kiyaye kawunansu daga abubuwa guda biyu din nan. Domin babu shakka dukkansu gulman da annamimanci Allah maɗaukaki ya nuna haramcinsu, sannan kuma ya nuna munin azaba ko ko munin makoma ga duk mai yin ɗayansu. A cikin Sahihul Bukhari hadisi na 216 da kuma Littafin Muslim hadisi na 292 aka kawo wani labari cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya wuce wasu kaburbura guda biyu tare da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhu. Yana cikin tafiya an taho bayan gari ta wani kufayi sai ya wuce wasu kaburbura guda biyu, manzon Allah sai ya dakata. Da ya tsaya sahabbai su ma sai suka tsattsaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce innahuma la yu'azzabani. Kun ga mutane biyu din nan na cikin wannan kabari ana musu azaba yanzu haka. Da annabi ya faɗi wannan magana wa baka sai ya fashe da kuka. To abinda ya sa annabi kuka shine bayanin da yayi. Yace musu innahuma la yu'azzabani, ana musu azaba yanzu haka. Da manzon Allah ya fashe da kuka sai ya ce musu wa ma yu'azzabani fi kabirin. Abinda ya sa ni kuka shine ba a musu azaba saboda sun yi wani babban abu a idon jama'a. A idon jama'a abinda mutanen nan suka yi kankanin abu ne, to amma fa yanzu haka kuma ana musu azaba. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, sai annabi ya ce amma ahaduhuma, ɗayansu laifinsa yamshi bin namimati, yana tafiya da annamimanci ya tafi gurin waɗannan jama'a ya kai ɓatancin wani mutum gare su, aikinsa kenan. Don haka da ya mutu Allah maɗaukaki yake masa azaba cikin kabari. Sai manzon Allah ya ce wa ammal akhar, shi kuwa ɗayan, fa kana la yastatiru min bawlihi, in ya taho fitsari baya suturta al'auransa, kowa na ganin al'auransa, don haka azabarsa kenan daga kabari. Ku duba abubuwa guda biyu din, annabi ya ce wa ma yu'azzabani fi kabirin,
azabar da ake musu ba don sun yi wani babban aiki ba, a idan mutane sun yi abu ne kankani. Wannan halinsa shine tafiya da annamimanci, ya tafi wajen jama'a ya ɓata wani mutum, shi kuma ɗayan baya suturta al'auransa wajen fitsari, shikenan laifinsu. Don haka Allah maɗaukaki yake musu azaba na kabari. Kun ga azaba daga kabari ake fara yi ma annamimi da kuma mutumin da baya suturta al'auransa lokacin da yake bi ma'ana bawali. To sai ka dawo ka duba yanayin yadda muke ciki. Siyasar mu ita ce mu tashi mu tafi wajen waɗannan al'umma mu ce wancan ɗan takaran mutumin banza ne. Ta yiwu ma mun yi ƙoƙari mun sa wani ɗan leƙen asiri wanda Allah yake ce mana wala tajassasu, ya tafi ya gano wani abin da mutumin ne yake yi a sirri, daga shi sai Allah ba wanda ya sani. Amma sai an tono wani laifinsa a taho a fallashe shi gaban jama'a a ce yanzu za ku zaɓuwa ne wanda yake kaza da kaza da kaza, wanda zai tafi saboda kwaɗayin ya samu ƙuri'ar jama'a ya tafi ya yi ɓatanci ga wani musulmi ɗan uwansa. Ina ma a ce kafiri ne da sauƙi, musulmi ɗan uwanka za ka fito kana cewa wane yana kaza wane yana kaza, ko malamai suka ce ko ba abin da kake faɗa ɗin gaskiya ne yana yi ka yi annamimanci, saboda niyyarka ka faɗi abin ne don ka ɓata shi gabansu. To wannan niyya ita ta sa ka zama cikin annamimai. Ga kuma irin azaban da Allah maɗaukaki ya tanadi ga mai yin wannan. Tun daga kabari Allah ke fara yin azaba ga annamimi zuwa kiyama. A ranar tashin kiyama kuma manzon Allah ya ce bai shiga aljanna. To Allah maɗaukaki cikin Ƙur'ani ya ja hankalinmu. Abin da ya sa na kawo wannan bayani domin ita wannan sura ta shafe mu da kyau a wannan zamani. Wailul likulli humazatil lumaza, wallahi ta shafi rayuwar musulmai. Dole ne mu saka lura cikin wannan guri, Allah maɗaukaki ya sa mu gane. Allah ya ce mana idan annamimi ya taho da nufin ya ɓata wani, to mu kar mu saurare shi. A suratu Nun ya ce wala tuti kulla hallafin mahin,
wala tuti kulla hallafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin afin.
Allah ya ce wala tuti kulla hallafin mahin, kada ka bi duk mai yawan rantsuwa mai wulakanta sunan Allah maɗaukaki. Kai kar ka bi shi. Ana magana da wane? Da annabi Muhammad. Wala tuti kar ka bi kulla hallafin. To mutumin da ya taho saboda neman ƙuri'an ku sai ya rantse, don akwai da dama 'yan siyasa mu wanda rantsuwa ba komai bace a bakinsu. Wallahi kaza ne, wallahi kaza ne, duk mai yawan rantsuwa Allah ya ce kar ka bi shi, in ka bi shi kai ma fa ka zama kana tarayya da shi cikin wannan laifi. Wala tuti kulla hallafin mahin, ba sai ka yi rantsuwa ba za a gane kai mutumin kirki ne, ba sai ka yi rantsuwa ba. To sai Allah ya faɗa ya ce hammazin magulmaci masha'in binamimin, mai tafiya da annamimanci. Kun gani shi yasa malamai suke cewa abu biyu din nan raba su yana da wuya, don galibi cikin Qur'ani Allah yana haɗa su ne. Hammazin magulmaci sai ya ce masha'in binamimin, mai tafiya da annamimanci. Gulma ko ita ce ka ɓata wani a bayan wani, ka faɗi wani abu mara kyau na wani mutum a bayan idonsa, ka yi gulma ko da ba niyyarka ka ɓata shi ba ne. Ka dai faɗi wani hali na shi mara kyau in dai a bayan idonsa ne ka yi gulma. Annamimanci kuwa niyyarka ka ɓata shi gaban jama'a, shi kenan. Don haka yasa Allah yake haɗa su kamar wane da ƙani. Wala tuti kulla hallafin mahin, kada ka bi duk mai yawan rantsuwa mai wulakanta sunan Allah, don yawan rantsuwa wulakanci ne ga sunan Allah maɗaukaki. Allah ya ce hammazin magulmaci masha'in binamimin, mai tafiya da annamimanci, mai ɓata tsakanin mutane, manna'in lil khairi, mai hana alkhairi. Allah ya ce mu'tadin afim, mai ta'adi mai yawan zunubi. Hudu ba yadda ya jera abu hudu din nan, hallafin, hammazin, masha'in, manna'in. Don duk mutumin da ka samu mai yawan rantsuwa ne dole za ka samu magulmaci ne, don gulma ba ta yiwuwa sai an gama ta da rantsuwa. Wane? Ai mutumin banza ne, haba ce wallahi. Idan kuma annamimanci ne yana so ya ɓata shi, ya ce ai mun gan shi yana abu kaza wuri kaza, anya kuwa ya ce ah haba wallahi billahi tallahi ya tarantsuwa bai damu ba masha'in bi namim duk inda ka samu mai gulma da annabi manci zaka samu manna'il lil khair mai hana alkhairi ne don baka bata musulmi wajen wasu musulmai illa saboda kai kada kada wancan mutumin bi ma'ana ya amfana da su to inda ba don kana hana alkhairi ba da baka bata shi gaban su ba shi yasa Allah ya ce manna'il lil khair mai hana alkhairi don haka akwai munasaba tsakanin waccan sura suratu nun da kuma wannan sura ta suratul humaza ka duba Allah ya ce wala tuti kulli halafin mahin hammazin masha'in binamim manna'il lil khair mu'tadin athim anan kuma yace wailul li kulli humazatin lumaza sai yace allazi jama'a malan wa addadahu akwai mushkila guda muna ta magana akan cewa gulma gulma Allah yana magana ne akan magulmaci wannan sura wailul li kulli humazatin lumaza azaba ta tabbata ga duk magulmaci to me yasa Allah bai ce wailul li kulli muhtabin ba sai yace humazatin lumaza malamai suka ce ab ai humazatin lumaza nau'i biyu ne na gulma kalma ta algiba ita ce gulma humaza lumaza ana siffanta gulman ne ibn al-athir wanda ya rasu shekaru 816 da suka wuce cikin an-nihaya fi garib al-hadith wal-athar mujallad na biyar shafi na 273 yace al-hamzu in aka ce humaza yace algiba gulmace wal waqi'a fi an-nasi wa dhikr uyubihim al-hamzu al-aibu fil gaibi ka fadi aibun mutum bayan baya gurin shine kai al-hamzu al-lumaza bi ma'ana humaza shine wanda yake gulman mutane a bayan idanunsu yana fadan miyagun ayyukansu a bayan idanunsu to sai a ce humaza yace a cikin mujallaji na 4 shafi na 269 yace lumaza kuwa al-aibu wal wuqu'u fi an-nasi wa qila huwa al-aibu fil wajhi ka bata mutum a gaban sa to shine lumaza duddai gulma ne don haka abinda ake nufi da humazatil lumaza shine humaza mai gulman mutum a bayan idan sa lumaza mai bata mutum a gaban idan sa wannan ita ce fassara da kusan duka malaman sunna suka tafi akan ta a mujalladi na 5 shafi na 120 kuma yace annamima annamimanci hiya naqlul hadith min qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi wa sharri ka dauki wani mummunan labari ka kai ma wasu mutane akan wani mutum saboda ka bata shi saboda ka masa sharri wannan shi ake kira annamimanci in ka tarkata su gaba ɗaya sai ka samu kusan matsayin su guda duddai batanci ne ga musulmi don haka suke zuwa a babi guda Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yace huma bi ma'anan da gulma da annamimanci koko al-humaza wal-lumaza duk abin da ake nufi gulma da gulma da annamimanci babin su kusan guda ne to amma malamai suka ce akwai fa inda gulmar take zama halal akwai kuma inda annamimancin ma yana iya zama halal ta wani wuri ne Imam an-Nawawi a cikin al-Azkar yayi bayanin su yace wa hadha kulluhu idha lam yakun fi an-naql maslahatun shar'iyya idan ya zama akwai maslaha cikin wannan gulman ko kuma annamimanci din to wa illa fahiya mustahabbatun aw wajiba tana iya zama wajiba ma ko ta zama mustahabi kai gulmar mutum ko kuma kai annamimancin sa idan ya zama akwai wato maslaha a cikin haka sai yace kaman tala'a min shakhsin annahu yuridu an yu'ziya shakhsan zulman kaman misali kai ne ka gane cewa wani mutum zai cutar da wani musulmi ba haƙƙin sa da ka fahimci haka fa hazarahu minhu sai ka tashi ka je gurin wancan mutumin sai ka ce wane gaskiya wancan mutumin yana kokarin zai cutar da kai kaga nan kai gulmar wancan mutumin ka faɗi wani abu mara kyau game da shi don haka kai gulmar sa amma ka faɗa ne don maslaha saboda shi wannan da za a cutar da shi ya kare kansa daga sharrin wancan mutumin saboda haka anan gulmarka ta zama wajibi don in baka yi ba ma to ka saba ma Allah don annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko shi yayi cuta ko kuma cutar sa za a yi. To kaga idan kana da labarin cewa wani zai cuce shi sai ka zo ka gaya masa anan ka taimake shi sai dai kuma kayi gulma. Abu biyu sun hadu, kayi gulma kuma gulmarka ta zama wajibi ka yi, sannan kuma ya zama taimako ne ga wannan mutumin da ka gargade shi. Yace wa kaza, wato haka nan kuma, man akhbara al-imama mallahu wilayatun bi sirati na'ibihi masalan fala man amin zalika, kamar misali sarkin gari ko gwamna ko chairman ko kuma wani hakimi, sai ya zama mataimakin sa yana kulla munakisa a game da shi, ko kuma yana wani laifi wanda zai kawo rushewar su gaba ɗayan su, da ka tashi sai ka zo ka ga ma wannan mutumin kace to wani fa mataimakin ka dinnan ga ire-iren abubuwan da yake kai hattara game da shi. Idan ka haka ka kyauta ka taimaki wannan mutumin, don haka ba a cewa kayi gulma. Duk da shike maganar ka din ana ajiye ta a babi na gulma, amma kuma taimako ne ga wancan mutumin domin zai jawo wato fasadi ko kuwa sharri ga shi wannan sarki ko shugaba din. Dalili da malamai suke cewa akwai gulma da annabimanci da kan zama wajibi shine wanda ya zama ciki akwai maslaha, shine hadisin da ke cikin littafin Bukhari da Muslim, hadisin Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud yace an tafi wani yaki, a wani lokaci bayan an gama yakin aka samu ganima, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba ganima, da ya raba ya ba ma kowa nashi, manzon Allah sai ya tafi. To akwai wani mutum daga cikin ansar musulman Madina, bayan Annabi ya tafi daga wannan guri, sai shi wannan mutum yake cewa wallahi ma arada Muhammadun bihadha wajha Allah, Muhammadu rabon nan da yayi wallahi bai nufin ya samu yardan Allah a cikin rabon nan ba. Kuma mutumin musulmi ne ya faɗi wannan magana, yace wannan rabo na ganima da manzon Allah yayi bai nufin samun yardan Allah a ciki ba. Kun ga wannan kalma ce mara kyau, mutumin ne ya jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud yace fa ataitu Rasulullah, sai na tashi na taho wajen manzon Allah, fa akhbartuhu, nace masa ya Rasulullah kaji bayan kayi rabon ganima ga fa abin da wane ya faɗa game da kai. Yace wai rabon nan da kai baka yi nufin samun yardan Allah akai ba. Fata'ammara wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam, fata'ammara wajhuhu, fuskar manzon Allah sai ta canza, bi ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa sai ya baci, wato hankalinsa ya tashi akan wannan magana. Sai Annabi ya ce rahimallahu Musa, Allah ya ji kan Annabi Musa, laqad uziya bi aksara min hadha fasabara, an cutar da shi da magana da tafi wannan, amma duk da haka yayi hakuri, saboda haka nima nayi hakuri, kamar yadda Allah ya umurce shi. Wata aya yace fa bi hudahu muqtadi, kai koyi da tafarkin wadancan annabawa magabata. Kun ga Annabi Musa an taba zuwa aka yi gulmar cewa yana da gwaiwa, ko kun taba jin wannan labari? Amma duk da haka wannan magana ta sa Annabi Musa ya hakuri. Manzon Allah ya ce to wanda aka faɗa masa irin wannan bakar magana ya yi hakuri, bare kuma ni da aka ce ban yi nufin samun yardan Allah ba saboda rabon ganima da nayi, sai manzon Allah ya hakuri. To labarin da Abdullah ibn Mas'ud ya dauko ya kawo ma Annabi ya yi menene? Ya yi gulma, domin ya dauko magana wadda za ta bata wancan mutumin ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ya yi haka ne saboda gyara, saboda ya fallashi wancan mutumin, dan alamar mutumin munafiki ne. Daukan maganan nan ya kawo ma Annabi wajibi ne, da bai yi haka ba da matsayinsa da wancan mutumin sun zame daya, saboda haka ya zama wajibi ya taho ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin abinda wancan munafiki ya faɗa game da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda Abdullah ibn Mas'ud yayi anan bai yi gulma ba. Don haka malamai suke cewa idan mutum ya dauki labari ya kai labari wanda yake zama gyara, to ko da labarin nan zai zame batanci ga wani, wannan bai zama yayi annabimanci ko yayi gulma. Imam An-Nawawi a cikin Al-Azkar ya dinga kawo bayanai akan ire-iren gulmar da suke halalta da kuma annabimanci da ke halalta, yace dukkan su in ka duba sai ka ga maslaha ta shari'a ita take sawa. Kamar misali yace za a iya sa yan leken asiri a kasashen kafirai da dama, masallatan juma'a mu yanzu da muke sallah akwai waɗanda ba musulmi ba, ban san ta nan ba, amma kaman can wajajen mu wallahi ana samun waɗanda ba musulmi ba suna zuwa ai sallar juma'a da su a tashi. Abuja ne, Kaduna, wannan duk an gano ire-iren waɗannan mutanen. Me yasa kafirai suke haka? Suna turowa ne ɗan leƙen asiri ya ji mai liman ke faɗa, ya ji wani irin mikin musulmai suke, domin musulmai ba su da wani lokacin haɗuwa a wani guri illa ranar juma'a a masallacin juma'a. Don haka suna ganin cewa hudubar nan da liman yake yi ga jama'a kamar wato wani tanadi ne ko wani shiri ne mummuna game da su. Saboda haka suke sa ƴan leƙen asiri. Don haka wasu mutane suke ganin ya kamata su ma musulmai su rika samun waɗanda za su rika shiga coci-coci domin a ji menene fastoci ke faɗa. To idan aka yi haka, Imam Nawawi yake cewa ba ilahi ba, at-tajassus fi biladil kufar, a sa ɗan leƙen asiri wanda zai rika shiga cikin wasu da ake ganin suna mugun shiri ga musulmi, wannan bai zama gulma kuma bai zama annabimanci. Kamar yadda Allah ya ce wala tajassasu, kada ku yi leƙen asiri, wannan ana nufin tsakanin ku musulmi ne da musulmi, kar ku rika leƙen asiri. Amma tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, Allah madaukaki bai haramta ba. Shine Imam Nawawi yake cewa zikirul mar'i bima yakrahuhu, ka ambaci mutum a bayan idonsa da abin da inda yana gun ba zai so maganar ka ba, sawa'un kana zalika fi banin shakhsi, ko dai maganar da kai akan jikin mutum ne, au dinihi ko game da addininsa, au duniyahu ko game da duniyarsa, au nafsihi au khalqihi au khulqihi ko halinsa ko kuma halittarsa, au malihi ko dukiyarsa, au walidihi ko mahaifinsa, au waladihi ko ɗansa, au zawjihi ko matarsa, au khadimihi ko kuma masu hidimansa, yace au thawbihi ko kuma suturar da yake sawa, au harakatihi ko irin tafiyarsa, kace ai wane mai irin tafiya kaza, au talaqatihi ko kuma kace wane ya fiye murmushi, au abusatihi ko kace wane ya fiye daura fuska a bayan idan shi baya gun ka faɗi haka, au ghayr zalika mimma yata'allaqu bihi, sawa'un zakartahu bil lafzi, shin ka faɗa da harshe ne, au bil isharati ko kai ishara ne da hannu ko da ido, war ramzi, yace duka in dai ɗayan waɗannan ya auku to kai gulma, matukar wannan mutumin musulmi ne, inji Imam Nawawi. Saboda haka da malamai ke fassara al-lamzu, wasu zaka ga sun ce wailul li kulli humaza mai gulma, lumaza mai nunawa da yatsa, wasu kuma su ce a'a mai nunawa da yatsa shine humaza, lumaza kuma mai nunawa da ido. To duk ta inda ka juya, Imam Nawawi yace dai gulma ne, illa iyaka al-humaza shine gulmar mutum a bayan idonsa, lumaza kuma kana iya gulmar mutum a gabansa, kuna zaune sai ka yi ishara ga wani na kusa da kai, ko ana magana sai ka dan dunguri na gefenka da ka faɗa, wato lura da shi, shi yana maganan kai, wato ka yi ishara ga na kusa da kai cewa ai wannan mutumin kaga irin halin da yake yin, ka gani ko? Ko kuma sai ka yi abin nan, ka kiyaye sai lokacin da ya juye fuskarsa, sai ka dan nuna shi da baki ka ce ka gan shi. To a gabansa kenan, in ka yi a gabansa shine al-lumaza, in ka yi a bayansa kuma shine humaza. Don haka Allah ya tattara siffofi na gulma gaba ɗayansu a cikin wannan sura, yace wailul li kulli humazatil lumaza, azaba ta tabbata ga duk wani mai gulma, gulman nan yayi ne a gaban mutum ko yayi ne a bayan idanunsa. To abu na biyu da muke ganewa ko ko sakon Allah madaukaki da muke fahimta a cikin wannan sura, suratul humaza ita ce mas'ala ta biyu. Mas'ala ta farko, Allah ya haramta gulma a cikin wannan sura, har ma kuma ya kawo kalmar wailun ya jingina da duk mai yin gulma. Allah ka tsare mu. Wanda kalmar wailun, yadda malaman sunna suka faɗa, kalma ce da take nuna halaka da kuma wato abin nan masifa ta duniya da lahira. Abu na biyu shine shirka na tawakkali. Don haka Allah ya ce wailul li kulli humazatin lumaza, sai ya ce allazi jama'a malan wa addadahu. To da yawa malamai suna cewa allazi jama'a malan wa addadahu, ya kamata a ce akwai wawul isti'nafi tsakanin ayoyi guda biyu din nan. Wato mutane kashi biyu ne Allah yake jingina kalmar wailun a kansu a cikin suratul humaza. Mutum na farko shine magulmaci, mutum na biyu shine allazi jama'a malan wa addadahu, wanda ya tara dukiya sai ya kididdige shi, ya tara dukiya ya lissafin sa yanda zai ci dukiyar nan nan da shekara 100. Saboda haka duk wata bukata da za ta taho ba zai taba dukiyarsa akan wannan bukatan ba, ba zai cire wani abu daga dukiyar nan ya taimaki addini ko talaka ba. Ya riga ya yi lissafin wannan dukiya za ta kai ni shekaru kaza, don haka ko ana neman kuɗi taimako ba zan bada ba. Wannan shirka ce ta tawakkali wadda ta ma shafan da yawa musulmai. Baya hana ka shirya cefanen da za ka yi a gidanka na shekara ko na wata ko na wani lokaci. Baya hana ka yi budget ɗin abincin da za a ci a gidanka na wani lokaci. Amma abin da ake nufi da shirka na tawakkali shi ne ka dogara da cewa wannan shirin da kai shi ne zai tsere da kai. Don haka ba za ka taɓa wannan dukiya saboda wata hidima da za ta bijiro daga baya ba. In mutum ya haka to ya zama mushriki. Ka duba littafan tauhidi da malamai suke bayani, ba a hana ka tattali ba, amma kuma kada ka fi dogara kan tattalin naka akan al'amari na umurnin Ubangiji. Allah ya ce wa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Don haka idan ka shirya misali a ce zan ci 1000 kaza a shekarar nan, na ware domin cefanen gidana ko na wata guda, to da ka ware wannan kuɗi, idan ka taho masallaci sai aka ce ana neman taimako za a gina wani abu, ko kuma ga wani bawan Allah guzurinsa ya yanke, ko ga wani mara lafiya ya shiga wani hali na kakanikari, to koma gida ka ciro wani abu daga wannan kuɗin da kai tanadin ka zo ka bayar. Kar ka ce ai an samu na kasar kuɗin don haka adadin kwanakin ya ragu. Kwanakin adadin nan da ya ragu Allah maɗaukaki zai cika maka su. Amma idan ka ki ɗaukowa to nan ka zama mushriki, ka fi dogara da dukiyanka, ka fi dogara da tattalinka fiye da alkawarin Allah. Idan ko ka iya ɗaukowa ka taimaki addini to anan kana da imani. Akwai bambanci tsakanin abu biyu ɗin nan. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su ya su an samu kuskuren fahimta, wasu suna ganin cewa mutum ya aje dukiya har ya kirga shi ya ce nayi budget din abinda zan ci mu shekara ko na wata ko na mako, suna ganin wannan laifi ne cikin su. Kamar akwai Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya kara masa yarda, wanda shi fahimta sake nan. Amma banda shi sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce mafi yawan su suna fahimtar sabani irin tashi. Saboda haka zamanin Sayyidina Usman ya kira shi idan wa'azi yake yana cewa mutane ku daina aje abin da ya wuce kwana daya, duk wanda ya aje dukiyar da tafi na kwana guda to dan wuta ne, kaza kaza yana wa'azi akai, kuma sahabin manzon Allah ne. Sayyidina Usman sai ya kira shi ya ce Abu Dharr, ka gani fa kai kadai ne kake da irin wannan fahimta a cikin sahabbai, baka bari, baka gani cewa akwai sahabbai da dama da suka yi tattali zamanin manzon Allah? Shi kansa annabi yakan kawo abinci, abincin nan da zai kawo kuma akan samu zai fi na kwana 7, zai kai na wata guda, hadisai da dama sun tabbatar. Yace a'a, shi yana amfani da ire-iren waɗannan ayoyi na Qur'ani, kamar misali ita wannan sura, wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malan wa addada. Allazi jama'a, yace ka fassara mun, allazi jama'a malan, ya tara dukiya wa addada, sai ya kididdige dukiya. Ba ku kun tara dukiya ba, kun ce za ku ci na gobe daban na jibi daban, saboda haka kun shiga karkashin ayan nan. Sayyidina Usman ya ce a ba mu shiga ba. Suka yi ta muhawara da sahabba tsakanin su ya su. To da dama sahabban Annabi da Sayyidina Usman ya kira su, suka zo aka zauna, suka ce ma Abu Dharr al-Ghifari, gaskiya fahimtar ka dinnan akwai kuskure, domin ayar gaba da Allah yake cewa yahsabu anna ma lahu akhladahu, yana bambanta tsakanin mutumin da ya tattalin dukiyansa na wani wa'adi da ko mutumin da bai tattalin haka ba. Shi wannan ya dogara da tattalinsa. Budget din Najeriya na bana biliyon kaza ne, don haka mun dogara. A'a, idan har budget din nan bai kai misali adadin da aka samu na bara ba, muna ganin za mu shiga bala'i cikin wannan shekara. To idan aka yi wannan tunami, to shikenan an shiga karkashin wannan aura. Amma in ba a yi tunanin za a wahala kafin ƙarshen shekaran bana ba,
to ba a shiga karkashin wannan ayan ba. Don Allah ya ce ya sabu anna malahu akhladahu, yana zaton tattalin da yayin shi zai dawwamar da shi zuwa wannan lokaci. Misali, kai da ka kididdige abinda zaka cimi shekara, Allah ya ce to in dai ka dogara kai tawakkali da wannan kididdigewar, to kana tsammanin kenan kididdigewar ka ita ce zata kai ka karshen shekara. Babu mamaki Allah ya jefo maka wani rashin lafiya, kai ta jinya, dukiyar da ka kididdige din nan kuma kai amfani da ita wajen jinya, yanzu ta kare a cikin wata guda. Ashe dogaranka ya fi zama ga Allah fiye da kididdigewar taka. Don haka nan ake samun bambanci tsakanin mutumin da ya tattalin dukiya zuwa wani lokaci ya dogara da tattalin nashi, da kuma mutumin da bai dogara da wannan tattalin ba. Allah ya sa mun gane. To abu na uku da muke fahimta game da wannan sura shine Allah madaukaki ya tabbatar mana cewa zai yi azaba ga mutum biyu. Na farko magulmaci, na biyu mutumin da ke irin wannan tattalin. Ya yi tanadin dukiyarsa, zai ci na wani wa'adi, sannan kuma ya dogara da irin wannan tattali nashi, bai amfani da dukiyar wajen taimakon addini. Ya ce, kalla la yumbadhanna fil hutama, lalle za a jefa shi, ku duba kalmar la yumbadhanna, lalle za a jefa shi a cikin hutama. Imam al-Qurtubi ya kawo maganar wani malami da ake kiransa Umar bin Abdullah Maula Gufra. Yake cewa idza sami'ta Allah azza wa jalla yaqulu kalla fa innahu yaqulu kazabta. Duk Qur'ani in kaji Allah ya ce kalla, to yana nufin kai ƙarya. Kai da kai tattalin dukiyanka ka kididdige cewa zaka ci dukiyar nan na wa'adi kaza, Allah ya ce kalla ƙarya kai, dan baka sani ba zaka kai wannan wa'adin ko ba zaka kai ba. Sai Allah ya ce la yumbadhanna fil hutama, za a jefa shi cikin wutar hutama. To abu na hudu shine Allah ya tabbatar mana da wata suna daga cikin sunayen wuta, al-hutama, la yumbadhanna fil hutama. Akwai malaman da ke kokarin fassara al-hutama wuta ce kaza, sakar wuta ce kaza, abin nan kamar surar da muka karanta ta al-qari'a, da Allah yake cewa fa ummuhu hawiya, hawiya ita ma wuta ce kaza. Wannan duk ba shi da hadisi ingantacce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fahimta ingantacciya ita ce sakar suna ne na jahannama, hutama suna ne na jahannama, sa'ira suna ne na jahannama, hawiya suna ne na jahannama. Duk ire-iren waɗannan sunaye, sunaye ne da suke siffanta irin azaban da Allah zai yi mutum a cikin jahannama. Allah ka tsare mu. Abu na biyar shine Allah ya tabbatar mana a cikin wannan sura, kamar waccan sura da muka karanta, tabbas an kunna wannan wutan, ba wai sai nan gaba ne za a kunna ta ba. Kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama, sai yace narullahil muqada, wutar Allah da aka kunna. Kun ga an riga an kunna wannan wutan. Allah ka tsare mu. Abu na shida, Allah ya suranta mana irin zafin wannan wutan. Narullahil muqada, sai yace allati tattali'u alal afida, ita wannan wuta ta hutama tana kona jikin mutum sai ta bulla zuciyarsa. Allah ka kare mu. Kamar wata aya da yake cewa kullama khabat zidnahum sa'ira, duk sa'ilin da ta bushe sai mu kara musu wata wuta kuma daban. Wato ita wannan wuta tana cin jikin mutum sai ta kai zuciya, sannan sai Allah ya sake halittansa yanda yake da ta komo cinsa. Abu na bakwai, Allah madaukaki ya siffanta mana irin azaban da zai wa magulmata da kuma waɗancan mutane da suke tattalin dukiya su dogara da shi. Yace innaha alaihim musada, innaha alaihim musada, ita wannan wutan a kansu a ranar tashin kiyama ana kulle ta ne, wato in sun shiga ciki sai a kulle, babu wata kofa da iska zai shigo. Kamar a suratul balad da muka karanta, Allah yake cewa wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amati alaihim narun musada, wadanda suka yi kafurce da ayoyinmu su ne mutanen banza. Sai ce a kansu akwai wata wuta da ake kulleta, ana kulleta, don haka babu wata kofa da iska zai shigo. Sannan sai Allah yake fi amadin mumaddada, an daure su a jikin wasu gimshikai mai kakku, wato wani guri ne mai zurfin gaske, aka kafa gimshikai, yushadduna bi aidihim wa arjulihim, an kama hannayensu da kafafunsu,
an daure da sarka a jikin waɗannan dirkakai waɗannan gimshikai ba'da itbaqi jahannama alaihim bayan gashi an kulle wutan jahannama sannan aka daure su a cikin ta ya isu min al-khuruji kaga sun ɗebe tsammanin za su fita daga wutar jahannama sannan kuma wata maddadal abin nan wata maddudul imad isharan bil khuludi ila ghairi nihaya da Allah yace fi amadin mumaddada suna daddaure a jikin waɗannan gimshikai na jahannama wato miƙaƙu yana tabbatar mana ne cewa waɗannan mutane za su dawama cikin wannan wuta har abada Allah madaukaki ya kare mu wannan shine karshen fassara ita suratul humza da fatan Allah madaukaki zai tsare mu daga sharrin laifuka da aka bayyana a cikin su zamu dakata haka sai assalamu alaikum
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida law shopping complex Daura da randa ba na unti, kasuru unti, bauchi sa Nigeria, ita ce cira muku wannan MP3. Ga namba wayar mu, ga masu bukatar neman mu akan namba waya, kamar haka, 0800-60-3-2-2-7-5. Ga namba a cikin harshen turanci, 0800-60-30-22-75. Wassalamu alaikum warahmatullahi.